وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بيان هكا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دان ادم رايوسا بابان دان ادم مسلمي اكانن ابوبوا بيوتي ابو نفرقو فسكنتر اوبنجيزي دا كيوتا تزما دشي كو كما كيوتا تتعاملي دشي نبي كما كيوتا تتعاملي da abubuwan da Allah ya halitta, mutum tsakaninsa da ƴan uwansa mutane, mutum tsakaninsa da dabbobi, mutum tsakaninsa hatta da mahalli inda yake rayuwa. To, babu abin da ɗan adam yake da shi a duniyan nan kakaf da Allah ya bashi da ya kai kyawawan ɗabi'u, wanda su ne da Hausa muke cewa mu'amala kyakkyawa. Wadda idan aka ce mu'amala asali a ilmance, ana nufin gudanar da sabga ko rayuwa tsakanin wani da wani, ko tsakanin wani bangare da wani bangare. Shi ne Bature yake cewa transaction. Transaction ko transaction, wanda wannan ya fi kusa da fiqhu, wanda anan ne ake samun abin da ya shafi harkokin hada-hada ta kuɗi, anan ne ake samun hada-hada ta auratayya, anan ne ake samun abin da ya shafi civil abubuwa da sauransu. To, amma a irin guri na lacca irin wannan, in aka ce tasirin mu'amala, kyakkyawar mu'amala, to abin da kawai ake nufi da mu'amala shi ne kyawawan halaye da kuma kyawawan ɗabi'u, wanda shari'a ta yi kira zuwa ga su waɗannan kyawawan ɗabi'un. Ya zo a cikin littafin Allah da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, ya zo a cikin hadisin Imam at-Tirmidhi daga Abu Darda, Allah ya ƙara yadda a gare shi, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ma min shay'in fil mizani asqal min husni al-khuluq, babu wani abu da ɗan adam yake samu ya nauyaya mizaninsa ranar alkiyama da ya kai kyawawan ɗabi'u, wanda su ne ranar alkiyama idan aka zuba ayyukansa da ibadarsa da komai, in aka zo kan kyawawan ɗabi'unsa, sai a ga kyawawan ɗabi'un nasa sirrin jayi komai. Ya zo a cikin hadisin wannan Usama, Allah ya ƙara yadda a gare shi, wata rana larabawan ƙauye sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, sai suka yi masa tambaya. A cikin tambayoyin da suka yi masa shi ne cewa menene mafi girman abin da Allah ya ba wa mutum. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce babu wani abu da Allah ya ba wa mutum mai girma da ya kai kyawawan halaye. Sannan ya tabbata a cewa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya fitantu da kyawawan ɗabi'u da kuma kyawawan halaye, wanda ummuna Aisha, Allah ya ƙara yadda a gare ta, take cewa ma kana ahadun ahsana khuluqan min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, babu wani mutum wanda kyawawan halayensa suka kai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ma da'ahu ahadun min ashabihi wala min ahli baitihi illa qala labbaik. Saboda dadin mu'amalarsa da kyawun halayensa, ba wani da zai taɓa kiransa a cikin ƴan gidansa face sai ya amsa. Kun san mu yanzu idan mai gida ya bunƙasa, to in an kira shi baya amsawa, wannan shine wai cikar iko a cikin gida, to ba zai amsa ba, kawai sai dai me kuke bukata, iyakaci kenan. Amma dai ya amsa na'am, labbaik labbaiki, ba zai amsa ba, to amma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama haka ya kasance. Shi yasa Allah ya saukar da fadin sa wa innaka la'ala khuluqin azim, lalle kai kana kan wayansu dabi'u da tadoji da kuma halaye wanda suke masu girma, ka sha kansu ka haye kansu har sun zama dabi'arka. Ubangiji subhanahu wataala ya sifanta masu kyawawan halaye a cikin Alkur'ani, wani lokacin kai tsaye, wani lokacin kuma a cikin jumlar magana. Allah ya ce wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wadh dharra'i wal kaazimin al ghayza wal 'aafina 'anil naas والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الله يتوكو يقاقاوا إذوا سامن قابرة أبنجي لكم الجنة وانده جرمان الجنة ننتمتن لك وياكو جرمان سميدك السي وانده الجنة أنت أنا ديتني كما ستقواه wayanda suke iya ciyar da abin da Allah ya ba su a lokacin da ake cikin farin ciki, lokacin wadata, da bayar da yawa, wabdar ra'i da lokacin da ake cikin damuwa, lokacin talauci dan kadan din ma ba sa hakura sai sun bayar, wal kaazimin al ghayza da kuma mutanen da in an bata musu rai suna iya hadiye fushin su, al kaazimin al ghayz wayanda suke hadiye fushi. Kun ga wannan kyakkyawar tarbiya ce, kyakkyawar mu'amala. Duk mutumin da zaka takale shi ka fusatar da shi lokacin da ya kamata ya fusata sai kawai wato ainihin ya kauda kansa, to hakika wannan mutumin yana da kyakkyawar mu'amala. Wal 'aafina 'anil naas da wanda kuma in an musu laifi suke yin afuwa tsiran gwani, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah yana son masu kyawawan dabi'u masu kyautatawa, wallazina idza fa'alu fahishatan sune wa'anda idan suka aikata wani babban laifi, suka yi zina ko suka yi sata ko suka yi gulma ko suka yi kazafi ko suka je wajen boka ko suka yi wani abu dai wanda ba shirka ba, aw zalamu anfusahum ko kuma suka zalunci kansu ta hanyar kasa yin abin da Allah ya ce ayi, basu yi sallah akan lokaci ba, basu yi kaza ba, sun sha azumi lokacin nan suna cikin shakiyanci, to wayannan mutanen fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakaru Allah, suna gama aikin saban sai su tuna Allah, ah Allah fa zai mana azaba, Allah ya ce yana kaza, Allah ya ce kaza, fastaghfiru li dhunubihim sai su maza su nemi gafara. To da aljanna bai wanda bai taba sabo ne zai shiga aljanna ba, a'a wanda bai taba sabo ba shi su ne a farko aljanna, amma har wanda suka yi sabo suka tuba kowane irin sabo ne kuwa, ko da da mutum kafiri ne yazo ya musulunta ballantana kuma laifin da bai kai kafirci ba, aw zalamu anfusahum zakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim sai su maza su nemi gafara, to wayannan mutanen su ma za su shiga aljanna. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, to in ba Allah ba waye ma yake iya gafarta zunubai, wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, kuma wannan laifin da suka yi ba za su ci gaba da yi ba, kuma in dai sun sani to za su daina. Haka Allah subhanahu wata'ala yaya bisa a cikin suratul ma'ida, fa asabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtiha al-anhaaru khalidina fiha wa dhalika jazaa'ul muhsinin, saboda abin da suke fada sai Allah ya saka musu da aljannatai da gonaki suke gudana karkashin wannan aljannatan. Allah yake haka dama masu kyautatawa, masu kyawawan halaye, masu kyautata mu'amalarsu da Allah haka muke saka musu. Haka Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta su yace qad aflaha almu'minun, lallai mu'minai sun samu babbar rabo, alladhina hum fi salatihim khashi'un, wayanda in sun zo bauta wa Allah, in suna sallah suna da khushu'i, tukantar ubangiji tare da tsoronsa da kuma nuna kauna zuwa gare shi, walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun, sune wayanda ba ruwansu da dantan banza ko magana banza ko aikin banza, kun ga kyakkyawar mu'amala kenan. والذين هم للزكاة فاعلون سنة عند سنة بعد الزكاة والذين هم لفروجهم حافظون سنة عند سنة أري الأورث إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير مظلومين
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأمانات المعاهدين راعون والذين هم على صلواتهم حافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون
haka ubangiji subhanahu wataala da yake taya banta a wurare da yawa a cikin alqur'ani kuma annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya yi bisa a cikin hadisan sa masu yawa an karbo daga nawas dan sam'an Allah ya kare da a gare shi yake cewa wata rana ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama game da aikin da in an yi za a shiga aljanna manzala sallama yana zaune sai ga nawas ya zo kafin nawas ya ce wani abu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ji ta tsan tsan an bijir na san ka zo ka tambaye ni aikin da in an yi za a shiga aljanna ya ce bala ya rasul na'am ya rasul abin da nazo yake sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to albirru husnul khuluq abin da ake nufi da aikin da za a shiga aljanna da shi shine kyakkyawar tabi'a kyakkyawar tabi'a kasa duka wanda ya tsarkace halayensa to Allah subhanahu wataala yana karrama shi da abubuwa da yawa wato sai Allah subhanahu wataala ya karrama shi da kaunar mutane a duniya da kuma kaunar ubangiji subhanahu wataala da karshe kuma sai Allah subhanahu wataala ya sa shi a cikin aljanna wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya gaya mana cewa haqiqa ubangiji subhanahu wataala ya tanadi wani gida a cancan cikin aljanna ga wa'en a can tsakiyar aljanna ga wa'en da suka kyautata halayen su ya zo a cikin hadisin da malamai sun yi magana akan isnadin sa cewa ko mace ce ta auri miji sai ya mutu sai ta ƙara auren wani mijin to idan ta koma ranar alkiyama in za a sa ta a aljanna za a hada ta da miji ɗaya ne sai a zaɓa mata wanda ya fi kyakkyawan halaye da kyawawan ɗabi'u a duniya wanda ya zauna da ita zaman da ta fi jin daɗi to kaga wannan abu ne da yake nuna cewa lallai ubangiji subhanahu wata'ala yana karrama waɗanda suka kasance suna da kyawawan halaye wanda babban sakamakon da suke samu kuma shine aljanna al-imam Hassan al-Basri Allah ya ji kansa da rahama yake cewa wato in kana so ka gane kyakkyawar mu'amala da kyawawan ɗabi'u da halaye na mumini shine ka samu mutumin da lokacin da ya kamata a kausafa shi kuma sai ya sauƙaƙa lokacin da ake sa ran mutum zai abu da ƙarfi ya fassaba sai kuma aga yayi wato ya sauƙaƙa sanda aka taɓa shi ko aka takale shi ko aka ci mutuncinsa ko aka ci zarafinsa da annan kuma lokacin da abu yake da alaka da addini a gaba shi da wasa da annan kuma ya zanto mutum yana da cikakken imani da kuma yaqini da kwaɗayin neman ilimi da kuma tattali a rayuwa da kuma wato ainihin wadatar zuci da kuma tausayawa waɗanda suka cancanci tausayawa da kuma yawan karamci wannan inji Imam Hassan al-Basri Allah ya sanar da rahama yace to duk mutumin da kaga ya fi kwance da wannan to alama ce ta cewa yana da kyawawan ɗabi'u al-Imam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Allah ya sanar da rahama yana cewa mutane masu kyawawan ɗabi'u masu kyakkyawar mu'amala su ne waɗanda suke umarni da a yi haƙuri lokacin da jarrabawa ta sauka kuma suke umarni da a gode wa Allah lokacin da ake cikin yalwa da wadata kuma suke ba da shawara a yarda da dukkan abin da Allah ya kaddara sa'annan kuma suna kira zuwa ga wato manya-manyan ɗabi'o'i da kyawawan halaye to wannan kaɗan daga cikin maganganun wasu malamai kenan da suka yi dangane da abin da ya shafi husnul khuluq kuma kamar yadda na gaya muku akwai hadisai da yawa daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama da suke faɗaitarwa kuma suke jan hankali akan wato ainihin abin da ya shafi kyawawan ɗabi'u da kuma kyawawan halaye to kasancewar ba mu da lokaci da za mu tsawaita zance a kai sai dai kawai za mu yi ƙoƙari mu ɗauki hoto da sura ta rayuwar magabata muga irin yadda suka kyautata mu'amalar su da kuma irin abin da kyautata mu'amalar ya janyo. Da farko dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da rabuwar annabawa, farkon abin da annabawa suka fara kyautatawa shi ne alaƙa tsakaninsu da Ubangiji, domin ta kai saboda kyakkyawar mu'amalar annabawa ba wani annabi da aka taɓa cin tuntuɓe da wani kuskure nasa, babu. Dukkansu Allah ya tsirar da su ga buran kuskure, ya zanto rayuwarsu gaba ɗaya ta Allah ce. Lokacin da Ubangiji subhanahu wata'ala yake ba mu labarin su a cikin surar Al-Qur'ani, Allah ya gaya mana irin yadda suka yi gwagwarmaya da rayuwa da irin wahalhalun da suka sha da kuma irin yadda dukkan duk wahala duk masifa babu wani annabi da aka taɓa samu wanda ya gaji da irin wahalar da yake sha ya ce to bari ya fasa wannan annabtar tasa, ko kuma bari ya daina bautawa Allah subhanahu wa ta'ala, wato ya koma yin wani abu daban da ya shafi rayuwarsa. An yi musu izgiri amma sun yi haƙuri, wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fa haqa bil ladzina kafaru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. An yi musu izgili an musu wulaƙanci, amma duk da haka sai suka yi haƙuri ƙarshe, waɗanda suka yi musu izgilin da waɗanda suka yi musu wulaƙancin haka suka ƙare a banza, su kuma annabawa suka koma zuwa ga Allah. Allah ya ba mu labarin annabi Ibrahim, wa laqad atayna Ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin. Allah ya ba mu labarin yadda suka yi da shi da mahaifinsa, da yadda mahaifinsa ya dinga tunguna masa, amma duk da haka in ya tashi farko abin da yake gaya masa shi ne ka yi haƙuri. Salamun alaik, aminci ya tabbata a gare ka, sa'astaghfiru laka rabbi, zan nema maka gafara Ubangijina. Haka annabi Ibrahim ya dinga yi da mahaifinsa har izuwa lokacin da wato da ya ga abin da suke yi na bautawa gumaka ya kai inda ya kai ya fito kai tsaye ƙalubalance su, ya ce uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Tir da ku kai can ku da abin da kuke bautawa kuma bayan Allah, ku ba ku da hankali ne. Amma duk da haka sai suka ce a ƙona annabi Ibrahim, harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Ku ƙona shi ku taimaki allolinku, in dai da gaske kuke cewa za ku taimaki allolin naku. Amma da ƙarshe sai Allah ya tsirar da annabi Ibrahim, kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaidan faj'alnahum al-aktharin wa najjaynahu wa lutan. Allah ya bada labarin annabi Lut da irin yanda ya gogayya da mutanansa da irin wahalhalun da ya sha tsakaninsa da mutanansa, yake ce musu yanzu a ta tuna al-qur'ana min al-alamin, yanzu ku dan toshewar basira da rashin hikima sai ku dinga zai kewa maza da kyala abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hore muku na mata. Amma duk da haka wulaƙanci suke masa, suna gaya masa maganganu marasa daɗi. A ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala ya bai shi, yake cewa wa Lutan atainahu hukman wa ilma, annabi Lutan mun ba shi ilimi mun ba shi kuma annabta, wa najjaynahu min al-qaryati allati kanat ta'malu al-kaba'ir, muka tsirar da shi daga garin da suke aikata alfasha ta namiji, ya zace wa namiji innahum kanu qawman sau'in fasiqin, wa adkhalnahu fi rahmatina, muka shigar da annabi Lut cikin rahmar mu, innahu min as-salihin, lalle yana ɗaya daga cikin bayin mu nagartattu. Allah ya ba mu labarin annabi Nuhu, wanda shi ya riga su ma baki ɗaya, amma a tsarin suratul anbiya sai da aka kawo su, aka kawo shi. Wa nuhan iz nada min qablu, Allah ya ce wa laqad atayna ibrahima rushdahu, sai nan ma ya ce wa nuhan. Haka zalika annabi Nuhu iz nada min qablu, shi ma da wahalar da ya sha ba irin izgilin da mutane suke masa ba, amma da ƙarshe da ya tattara ya yi haƙuri da dukkan abin da suke masa, ya koma zuwa ga Allah ya roƙi Allah taimako. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to je ka ƙera jirgin ruwa. To yana ƙera jirgin ruwan, ma mutane sun huce sun ganshi yana ƙera jirgin, sai ya Nuhu sirta najjaran ba'da an kunta nabiyya, yanzu kuma ka zama kasinta bayan da kana annabi. Amma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa yasna'ul fulk, yana cikin kera wannan jirgin ruwan wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min duk sanda mutane gungun mutane suka wuce suka ganshi yana kera jirgin ruwa sai su dinga masa injili amma bai rama ba bai su mutuncin su ba bai su zarafin su ba bai musu kuma ba sai dai kawai abin da yake cewa in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun tunda injili kuke mana mu ma za a zo lokacin da za mu rama lokacin da Allah zai kama ku mu mu kalle ku mu ce muku gashi nan kun yi imani da abin da Allah ya saukar kuma ga abin da ga yadda al'amarin ku ya kasance daga ƙarshe to ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin annabi Nuhu da yadda yayi da yadda mutanen sa suka ci zarafin sa amma da yayi hakuri sai gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya tsirar da shi Allah ya ce wa nasarnahu min alqaumil ladina kazzabu bi ayatina innahum kanu qauman sawin fa aghraqnahum ajma'in annabi Dawud da annabi Sulaiman wa Dawud da Sulaiman kuma yadda suka zauna da mutane lafiya suka jar tsakanin su da ubangijin su sannan Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin annabi Sulaiman da inda ya mu'amalanta aljanu da yanda ya cinkata zaman sa da dukkan wanda suke karkashin sa haka Allah ya ba mu labarin annabi Ayyub Allah subhanahu wataala yake cewa wa Ayyuba kuma ka bada labarin annabi Ayyub izna da rabbahu lokacin da rashin lafiya ta same shi ya dinga roƙon Allah an ce yayi sama da shekara 40 yana kwance jikinsa saboda tsananin rashin lafiya gashin jikinsa duk ya faɗi ya zube wasu ma suna cewa har sai da ta kai jikinsa kamar kai ka ce irin yari din nan ba shi da wanda zai taimaka masa sai matarsa kai an ce har wani lokaci ma matarsa ta taɓa aske gashin kanta domin ta samu abin da za su iya biyan buƙatarsa su samu ciki amma duk da haka ya kyautata tsakaninsa da Allah kuma ya kyautata zamansa da matarsa har zuwa lokacin da Allah subhanahu wataala ya aiko masa da agaji ga annabi Isma'il Allah ya ba mu labarin sa ga annabi Idris ga annabi Zulkifl dukkan su Allah ya ce wa adkhalnahum fi rahmatina innahum kanu min as-salihin sannan sai annabi Yunus sai da Zannun shi ma da yadda yayi da yadda ya mu'amalanci mutanen sa sannan sai annabi Zakariya فيما إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ألا يأتي بك سنة دخشوئي دا أو نازوا غريم تعرفهم دخوروه فأن ألا عباد العبارة من مريم والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا waj'alnaha wa abnaha ayatan lil alamin Allah sai ce to wa'annan annaba inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun wa wa'annan inna hadhihi ummatukum wannan sune jagororin addinin ko kuma wa'annan annabawan da muka faɗa sune annabawan da muka turo da addini na musulunci wa'annan kuma addinan ko wa'annan al'ummatan zamani bayan zamani duka duk al'umma kuce tare kuke da su akan tauhidi ummatan wahida ni kuma ni ne ubangijin ku kamar yadda ni ne ubangijin farko wa ana rabbukum fa'budun to haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya cinta tsakanin sa da Allah ya kuma cinta tsakanin sa da mutanen sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya jure wa dukkan wauta ta masu wauta ya jure wa dukkan cutarwa ta masu cutarwa da farko dai ba a taba kama shi da wani laifi na musgunawa wani dan adam a rayuwa ba ba a taba ba har arna sun tabbatar da wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun kafin aiko shi barin cikin jama'a yake ma saboda ya guje wa cutarwar su ya koma kogon hira ya bauta wa Allah shi kadai ku duba gani saboda tsananin cacciyar zuciyarsa Nana Khadija ta gayyace shi domin ya je masa kasuwanci. Da ya je kyautata mu'amala da wannan kasuwancin ya rike masa amana. Yasa bata ji nauyi da kunya cewa gaba take da shi ba ta bujiro masa da cewa tana son sa kuma ya aure ta. Bai taba cewa a'a ban an ce masa sai dai in ba zai iya ba. Ya aure ta kuma ya zauna da ita ka duba ka gani karami wanda yake da karancin shekaru yana kan gamiyar samartakar ta shekarar 25. Ya aure macen da ta kai shekara 40 amma duk da haka ba a taba rawaitowa cewa yayi mata wani abu wanda ta ji ba daɗi shi yasa lokacin da ya dawo daga kogon hira ya gano mala’ika ya dawo a tsorace ya zo yana cewa lulluɓe ni lulluɓe ni sai ta ce me ya faru ya ce ina tsoron ko dai aljanu ne suka fara kamun barazana to ta san sai kawai ta yi masa magana ta mai hankali kuma wanda magana ta yi daidai da addini ga shi lokacin ba a saukar da musuluncin yanzu yake shirin zuwa amma sai ta ce wallahi Allah ba zai taɓa wulaƙanta ka ba sai ta faɗi wasu kyawawan halayensa ta ce innaka latasilur rahim kana sada zumunci kenan sada zumunci dalili ne da zai sa Allah ba zai wulaƙanta ka ba ya tozarta ka kuma dukkan mutumin da yake sada zumunci to za ka ga yana zama abin ƙauna a cikin zuciyar mutane sai ta ce me wa tahmilul kal sannan duka abin da yake liability ne nauyi ne mutum ya zai maka alaƙa ɗaya amma sai ka jure masa ba ka taɓa nuna cewa wane ya dame ni idan ƙannanki ne ko yayyanki ko kishiyar babaki ko babaki a gida ko babanki ba za ka taɓa jin cewa an tsora miki ayyuka kowa ba a tsora masa a sai ki jure ki kai in baƙi ne suka zo miki ki saki fuskarki ko a cikin zuciyarki kada ki nuna damuwa shine tahammulul kal kenan alkallu shine mutumin da zai abinda zai zame maka alaƙaƙai liability to sai ka jure masa yanzu akwai malaman da ba su da sakat a rayuwarsu suna gida suna tare da iyali da sun fito waje so ga masu yi musu ga hadimai nan da muridai da ka buɗe mota sai muridi ya shigo gaban mota ɗan agaji ya zauna a gaba waya ma kana so kai ana ta zazzara ido a ji me za ka ce to wani malamin sai ya ta masifa yanzu sai a zo a ka gan shi masifa a karatu in ya zo gida ma ya juyo matar rago masifa wani kuma sai ka ga ya dake ya yi haƙuri baya jin daɗi ya takura amma duk da haka ko nunawa ba zai ba da shugabanni da sarakai ai duk wannan matsayin da ake suna so su suma su samu shakatawa ba wai duka ne kowa yake so ba amma duk babban mutum ya hamilul kal wa tahmilul kal sannan sai ta ce wa taksibul ma'duma sannan duk mutumin da ya rasa in ya zo wajenka zai samu mutum ne zai same ka wallahi ka gani nan hula ce ba ni da ita ta ce ah to bari in ɗauko ma ɗaya a cikin huluna na sai ka ba shi ta zo ta ce kai ni na rasa inda zan samu na ƙaji ba ni da kuɗin da zan saya ce a tsaya ko bi ne da ni sai ki ɗauko ɗaya sai ki ba shi a wataƙila biki ne za a yi kowa ya yi anko ita kaɗai ce ba ta yi ba dama an kwan kala biyu a kai ke kuma cinye biyu sai ce a to abin da za a yi bari in ba ki ɗayan ni in saka ɗayan sai ki ɗau wanda ya fi kyan ma ki ba ta wata ƙila wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa ko kuma in kuma imanin ki bai kai haka ba ki ce to abin da za a yi tunda yau za a saka wa'annan gobe a saka wa'ancan to ke ai ɗauki na goben a zuwan mantawa ma kika yi sa na goben ni kuma gobe sai in sa su sai in baki wannan na yau din ba wanda zai gane ma biki ba sai in yi so sai ki sa to shine tuksibul ma'dum mutumin da ya rasa sai ka zo ka ba shi akwai mutanen da sun ganka kana neman abu za su yi maka me kake bukata me taimako kake so ne sai su taimaka maka akwai mutumin da ka taho da mota ko kuma kana ganin wani za ka gan shi yana tsaye da mutane don Allah a taimaka batir motarsa ne ya yi sanyi yake so ka taimaka masa idan a kowa sai ya yanzu ba ma a ba da aron batirin mota duk mai mota ya san da kuma haka kawai ba a ga dama ba ne lanat sibul ma'dum a wataƙila wani zai ce don Allah ta yi sai take da matsala ko za ka taimaka ka ba shi jab ko kuma abin ɗaga taya kana fa da shi ka ce a ba ka da shi saboda wai kana tauri ne to maza Allah suna ba haka yake ba in dai mutum ya rasa shi in yana da shi zai bayar sannan kuma wata inu ala nawa'idul haqq sannan duk abin da yake nauyi ne in zuwa ya ga ana aikin gayya zai zo ya taimaka wata kuwa yanzu in ana biki sai ta kule daki bare yanzu da ake sanyi sai dai a dafa a kawo mata wasu kuma suna can waje suna ta aiki tukuru akwai waɗanda su kuma saboda kyawawan ɗabi'arsu da kyakkyawar mu'amalarsu wato ana saurare na kuwa saboda kyakkyawar mu'amalarsu sun kasance duk inda suka sauka duka inda suka sauka wato sai ka gane sun sauka domin kuwa ba sa san jikin su in dai abu ne na gaskiya to za a ga da su ake yi wasu ko sun zama su sai dai ai musu amma ba za su yi tunana Khadija ta gayawa annabi sallallahu alaihi kuma annabi kuma ya san da kuma ya yarda haka ake yi haka da haka manzo Allah kuma ya ci gaba da rayuwa a zo a gaban sa a zage shi ya fito wata rana kawai sai ga Abu Jahal yana zuwa yanzu har gaban inda annabi sallallahu alaihi wasallama yake ya dungure masa kai ya dace shi har sai da ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci mutuncin sa ya ci zarafin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko tanka masa ne sai ya kyale shi farko-farkon musulunci lokacin mutanen da suka musulunta ba su kai 40 ba saboda yana ga manzon Allah ba shi da taron jama'a da yawa yana koma gida sai ga Hamza ya dawo Ibn Abdul Muttalib lokacin da ya musulunta ba ya dawo da kwari da bakarsa ya girma annabi sallallahu alaihi wasallam amma da kadan a shekaru amma kuma kanin baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga shi nan yana shigowa gida aka ce oh ku yanzu haka za ku ba dan uwannan naku aikacin zarafin sa ko dai ba addinin ku dai ba amma ai dan uwanku ne me ya faru aka ce ai ga abin da Abu Jahal ya masa kawai sai ya haukan abin hawan sa ya sake fita sai da yaji har inda Abu Jahal yake ya kwada masa kwarin da yake jikin sa sai da ya fasa masa wuci da wannan taban ya mutu kuma yace to tunda aka nema na musulunta kaga abin da hakuri ya haifar kenan ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kace masa abokanansa akan idan sa aka kashe Sumayya baban Ammar ibn Yasir aka kashe baban Ammar shine Yasir din Allah ya kare da a gare su amma in yazo ya tara ana musu azaba ta ke sabran ala Yasir fa inna masirakum aljanna ya haquri aljanna za ku shiga Utba da Utayba ƴaƴan Abu Lahab suna auren ƴaƴansa Ruqayya da Ummu Kalthum amma zuwan musulunci kiri-kiri matar Abu Lahab ta sa sai da aka saki ƴaƴan manzo Allah amma bai taba daga baki ya ce dan ne aka saki ƴaƴansa ko wani abu ana cikin sai ce ku yi hakuri ku da gida ku ci gaba da zama ba a dade ba Usayna Uthman ya aure Ruqayya suka yi hijira da ita suka dawo aka dawo Madina bayan ta rasu Ummu Kulthum tana zaune ba ta aure bai ƙara aura Uthman Allah ya ajiye Uthman dan ya hada su su biyu baki daya su zama matansa a aljanna saboda kyakkyawan mu'amalar sa an dawo Madina kai tun ana maka ma Saulatu bintu Hakim ta zo ta bashi labari ta ce masa ya Rasulullahi ya kamata kai aure matarka ta mutu baka sake aure bai ce to budurwa ko gazawara ta ce to in ka so akwai budurwa in ka so akwai gazawara ya ce wa sai ce gazawara ta ce to ga Saulatu bintu Zam'a mijinta ya mutu da shi da ita aka yi hijira zuwa Habasha mijinta ya mutu ta zama abin tausayi ma'ana ba aure zai yi na yaji daɗi ba aure zai yi na taimako ga kuma Aisha yar gidan dan uwanka Abubakar yace to duk a nemo min auren nasu biyu wannan ya aure ta a matsayin budurwa wannan kuma ya aure ta ya taimaka mata haka yake yi saboda kyakkyawan mu'amalar sa in ya ga mutum yana cikin damuwa sai ya kawo masa dauki Hindu bintu Umayya Ummu Salama mijinta Abu Salama tare aka shayar da su nono da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma saboda cika wafa'in sa sincerity wafa'i kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin halin da ta shiga mijinta ya rasu tana cikin damuwa manzo Allah yake yace to dama kuma mijinta dan uwansa ne sai yace a gaya mata zai aure ta dan ya janyo ƴaƴanta cikin ƴaƴansa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fahimci ɗan gidan sayyidina Umar Hafsa mijinta ya rasu Allah ya kare da azare shi ma sahabi ne da shi an kashe shi a yakin Uhud aka yi masa jina-jina aka jijji masa ciwo ɗan gidan sayyidina Umar bayan an dawo daga yakin Uhud jim kaɗan kuma sai ya cika ya mutu kaga ya shahada ke to kuma dama ga ta ƴar sayyidina Umar tana gama idda sayyidina Umar ya zo yi wa sayyidina Abubakar tai sayyidina Abubakar ya dan kau da kai yi wa sayyidina Uthman tai sayyidina Uthman ya kau da kai manzo Allah ce ni a bani an je yakin Banul Mustalik an gama yakin Banul Mustalik an ciwo ganima aka kamo har da ƴar al-Haris shi shugaban Banul Mustalik din kyakkyawar ƴa mai hankali da nutsuwa. To wanda aka ba wa ita aka da aka raba ganima, wanda aka ba wa ita ba zai iya maintain din ta ba. Don babban gora sai magojin karfi. Sai aka ce kaga wannan eh haka ne mana ai kowace ƙarya da abokin birman. Ko mace ce in ka je ka auro wacce tafi karfin ka ba za ka iya zama da ita. Shine wani yana ta ganin wata yana cewa hai kai mai banza. Kai mai banza. Na ce ba sai ya ji haushi kawai sai ya ce aikin banza. Naga dai mata kafa a mata takalmi ce kuma dai dukkan takalmi kafa ce za ta tashi sai ta ce sai ta juyo ta ce amma ka duba kowace kafa tana da size ai ko kuma tana da gaskiya da haka wani lokacin equality bincike akan daidaito tsakanin mata da namiji shin irin matar da mutum zai aura ta yana da kyau ba dole ba ne amma dai yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke sawa auren a samu nasara. A zona lafiya ya zanto akalla mijin ya ɗari matar daraja da kima sa'annan kuma ya zanto yana da damar da zai iya riƙe lokacin da Fatimatu bintu Qais ta zo ta ce Muawiya yana neman aurenta da Abu Jahl nazala ya ce to Abu Jahl dai kullun yana kan hanya mata kimi ke kuma mace ce mai kawazucin miji kenan ko in mijin ke ya tafiya ba za ki iya jin daɗi to dan karri ya bakki cikin damuwa manzo Allah sai bai ba ta shawara ta auri Abu Jahl ko kuma ita ƴan lelace ba a taba ta shi kuma yana duka kun ga an samu matsala kenan ko yace Muawiya kuma su'ulukun talaka ne lamala lahu ba shi da kuɗi ba wai talaka fankan fayo ba a'a ita wannan matan tana buƙatar mutumin da yake da halin da zai iya maintain din ta a ɗabi'arta shi kuma Muawiya yanayin tattalin arzikin sa ba zai ba shi ikon ya iya rike ta ba saboda ba shi da kuɗin da zai iya maintain din ta aka ba shi shawara kar ta aure shi to wannan baiwa da wannan mata da aka kamo sunanta Fatima sunanta Juwairiya bintul Harith sai aka ba shi shawara kamata yayi ya je ya siyar da ita a wajen wanda zai iya siyan ta kawai sai aka ga annabi kuma ɗan nan da aka kamo ka tana da daraja tana da kyau tana da kaza ƴan manyan mutane ce da ma zai siye ta manzo Allah ya ce to a kirawo shi nawa zaka siyar aka ce niki manzo Allah ya biya to sai manzo Allah ya kalli girman ta a lokacin da take ya kanta zama baiwa sai ga wannan ta fi cancanta da cigaban zama da a ya sai ta musulunta sai manzo Allah ya ce to idan kin yarda zan aure ki amma sadakin da zan baki shine in ƴan taki ki zama ya zan ƴan taki in aure ki sadakin shine ƴan takin da ne take ta yarda saboda kirkin manzo Allah sama ya aure ta kun ga wannan ba kyakkyawan hali bane da kyakkyawan mu'amala to me ya faru a ranar da manzo Allah ya aure ta duk wanda yake da baiwa ƴar banin mustalif sai ce a'a sun zama sirkan mu kenan ya za a yi kuwa sirkan manzon Allah mu rike su a matsayin bayi a ranar an ƴanta bayi sun fi ɗari saboda albarkacin wannan kyakkyawan hali na annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana tafi sai ga wani balaraban ƙauye ne yana zuwa ya ratso mutane da ya shaƙe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai da bargon da ke jikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shafin sa ya fito a jikin wuyansa ya ce sahabbai an yi sa manzon Allah yana kuƙale shi sai ce an ce dukiyar Allah tana hannunka ba ni nawa to in dukiyar Allah tana hannunka a haka za ka karɓi nakan sai ya ce to sake ni sai da ya sake shi sai manzo Allah ya ce ku ɗauke shi ku je baitul mal ku ba shi iya abin da zai iya fahimta kenan aka ɗauke shi aka je aka ba shi kenan kuma sai ya zo abin ya ba shi al'ajabi da yawa sukan zo don su cutar da annabi sama amma sau da kyakkyawan mu'amalar sa sai su haƙura sai su musulunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya iya shiga tsakanin mutum da mutum in sun yi fada akwai lokacin da Safiyatu bintu Quyay ibn Akhnaf matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babanta ba yahudi ne kuma bai musulunta ba wata ran sai suka yi fada da Hafsa sai Hafsa ta ce Safiyya yar gidan yahudawa sai magana ta yawa Safiyya zafi sai ta fashe da kuka sai manzon Allah kuma ya shigo sai ya same ta tana kuka ya ce me ya faru ta ce ya rasulullahi Hafsa ce take ce min ni ƴar yahudawa ce a zahiri dai ƴar yahudawan ce ba banta ba yahudi ne amma duk da haka a gaya mata don a ɓata mata rai bai kamata ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai fa wallahi ke zikar annabi ce domin aka bana sabatar sallata tana tikewa zuwa ga annabi Haruna dan uwan annabi kuma yanzu annabi ne yake aurenki dan haka wata daraja ce ta wannan kwantar da hankalinki kun ga an gama da bangaren ta ko amma inda wani mijin ne to sai sun yi fada da hafsa kuma to amma da yake manzon Allah ne ba fada kawai sai ya jiyo ya samu hafsa hafsa a gabanta akai wannan da sai ya ce ittaqillaha ya hafsa ce kuma ki ji tsoron Allah hafsa shikenan daga nan maganar ta mutu bata sake tashi ba a Jarir ibn Abdullah al-Bajali Allah ya kare da a gare shi yace wallahi tunda na musulunta ban taba hada ido da manzo Allah sawa sai mun murmushi ban taba kallon sa ya kallon ba sai kuma wannan Jarir ne ya fada amma kowane sahabi in ya hada ido da manzo Allah sawa sai manzo Allah ya masa murmushi dan ya shigar da farin ciki zuwa a cikin zuciyarsa yaro karami ma zai zo ya kama manzo Allah ce zo ka raka ni manzo Allah ya ji shi kije ya raka shi ya je wajen wasa sai ya aje shi kuma sai ya dawo yana wa yara wasa in ya shigo ya shigo ya tarar da kanin Anas ibn Malik kamar yadda Anas ya faɗa yana cin abinci to da ya tashi kamar yana yin cin abincin ba yadda ya kamata ya ci bane sai manzo Allah ya tsaguna kusa da shi ya ce ya gula kai dan yaro san billah in zaka ci abinci kai bismillah wa kul bi yaminika kuma ka ci da dama wa kul min ma yalika kuma ka ci gabanka mu ne kai Allah san haka ake cin abinci ka ci kazanka ka ci ka yaran sai zaki su muke ba irin lutufi wazala sallama ya shigo ya samu dan kanin Anas ibn Malik wata rana yana da wani tsuntsun ghaib sai tsuntsun ya mutu yayi ta kuka kamar ransa zai fita saboda yadda yake san tsuntsun rannan manzo Allah ya shigo ya same shi sai yake tsokana sai yace ya aba umay ma fa'ala al-ghaib yaro ma amma an sa masa alkunya muku yanzu in danka yasa alkunya ka ce to yaran yanzu kenan ba su tafasa ba za su kone dan rashin mutunci ko auren duka shekara ka nawa zaka sa wani kan amma manzo Allah da kansa ma ya sa mai Abu Umay yace ya aba umay ma fa'alan mughay ina dan tsuntsun nan naka dan ya tuna masa kukan da ya ayi dariya Anas ibn Malik yake shekara ta 10 ne wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hidima amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba ce min me yasa kai abu kaza ba idan nayi kuma bai taba ce min me yasa ba kai abu kaza ba in ban ba yace wata ran matan su za su sani a gaba su ne mun fada akan wani abu manzon Allah in ya shigo yace kuka dan Allah ne isa da Allah ya kaddara da yayi sai ya kwace shi a wajen matansa kuma duk sanda ka zo da matsala manzo Allah sai ya warware maka ita to wannan shine kyakkyawar mu'amala to haka sahabbansa suka gani haka suka ci gaba da yi sai na Abubakar Allah ya kare da a gare shi Mista dan yar uwarsa ne dan wato babar Mistahu cousin din sai na Abubakar ce to dan haka sai na Abubakar ya dauko Mista ya dinga bashi abinci a gidansa yana cikin wanda suka yi hijira to sai akai wana na Aisha sharri sai zan hadda nisba a cikin wanda suke wana na Aisha sharri yana Abubakar yana gani sai ce wallahi ba zan ƙara ba wa Mustafa abinci ba na daina daga yau sai Allah ya saukar da walaya atil ulul fadl minkum wasa'ati an yutu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu sai hakuri su kauda kai su yi rangwame alati yubuna an ya rasulullahi lakum wallahu ghafurur rahim tun daga ranar sai na baka yace wallahi to na dawo masa da abincin nasa kuma bazan sake daukewa ba ko me sai na baka yin nuna cewa shi da ne kuma dan halal ne haka sai da Umar yake Allah ya kare yadda a gare shi yana kan minbari yace ati'u amirakum ko umara akum wasma'u ati'u wasma'u ku saurara ku ji kuma ku yi da'a wani ya tashi ya ce la ta'ata laka wala sum'a ba za mu ji ba za mu yi da'a ba sai kai mana bayanin abu kaza sai na Umar zai tashi Abdullahi dan Umar ce ga ya musu yadda abin ya kasance sai Abdullahi dan Umar ya ga musu kuma shikenan ta wuce wata mata ta zo sai na Umar ya tashi ya ce mun ga yanayi ya canja dan haka dole za mu sa wa mutane gejin abin da za su dinga biya na sadaki wata mata ta tashi ta ce wallahi Umar dai isa ya hana abin da Allah ya iyakanta abinda Allah da manzonsa ba su iyakanta ba sai na Umar ya tashi ce lalle wannan mata ta yi gaskiya Umar ya yi kuskure ya fasa abinda ya ce zai saboda kyakkyawan mu'amalarsa wata rana ya taho da kaya niki-niki a bayansa yana zuwa sai ya hango wasu mutane suna ganin sai suka turo jira suka rufe sai ya ga alama kaman giya ce a gidan su ke sha suna yin wani abu ne na alfasha kawai sai ya ƙarasa wada sai ya bubbuga musu ƙofa ku buɗe Umar ne Amirul Mu'minin ya ba su umarni suka yi sai jikin sa bai bace ba sai to mutanen nan sai ya je ya kama su ya musu hukunci akan abin da suke sai ya sauke kayan sai ya haura katangar gidan yana leƙawa sai zan su tsamo-tsamo a cikin laifi su kuma ba su ci zai shigo ba sai kawai suka ce kai tsoron Allah ya Amirul Mu'minin idan mu mun saba wa Allah ta bangare ɗaya kai kuma ka saba wa Allah ta bangare uku Allah ya ce la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha kai kuma ka shigo ba tare da an baka izini ba Allah ya ce wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum kuma kai ka shigo kuma Allah ya ce wa atil buyuta min abwabiha wa laysa al birra bi an ta'til buyuta min zuhuriha walakin al birra man ittaqa wa atil buyuta min abwabiha Allah ya ce ku shigo gida ta kofa kai kuma ka hauro kuma Allah ya ce wa la tajassasu kada ku dinga binciken ne kai kuma ka zo binciken ne sai ya fashe da kuka ce to sai hakuri ya mamanta da me yazo yi yi ma zai fice yana istighfari ya bar su yanzu gobe za ka ƙara aikata wani laifin haka sayyidina Usman yake Allah ya ƙara yadda a gare shi haka sayyidina Ali yake Allah ya ƙara yadda a gare shi wanda duk da za mu ta kawo misalai misalai na lokaci ba zai bane ba to haka suna na Aisha suke hata ragowar matan Annabi sallallahu alaihi wasallam suke wata rana Safiya matan Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin mulkin sayyidina Umar sai kawai aka zo aka gaya sayyidina Umar cewa Safiya har yanzu tana girmama ranar Asabar kun san Yahudawa ran Asabar ce ranar su ba Juma'a ba ko to ita ran Asabar sai ta ci kwalliyarta ta yi komai ranar Asabar ma'ana ita ba Juma'a take so ba Asabar take so kuma tana ziyartar Yahudawa a ƙori kamar dai ana so an kawo wato an yi mata munafunci a wajen sayyidina Umar yana wara sai a je a kirawo su aka kirawo su yace ga abin da aka zo aka gaya mana an ce kina kaza kina kaza sai ta ce to ya Amirul Mu'minin wallahi dai tunda Allah ya girmama ni ya karrama ni da musulunci ban ƙara nuna sha'awa ta ga ranar Asabar ba sai Juma'a wannan duk wanda ya faɗa ya zalunce ni amma Yahudawa ka ina ziyartar su a fili ma ba ko ba saboda a ciki akwai ƴan uwan mahaifina da ƴan uwan mahaifiyata suna da haƙƙin zumunci a kaina sai na umar ce wallahi dama ni na san ba zai huta haka ba baiwar Allah sai da sai amma Amirul Mu'minin da Allah ya gaya maka wannan magana sai ce ga sanan baiwar ke ci ya nuna ka baiwar ta fa mai mata aiki sai ta jiya ta ce ke ko baiwar Allah ban cika ba kyautata miki nake ba me yasa ke ko kika yi haka me ya janyo sai ta ce wallahi shedan ne sai ta ce to shedan so yake ya raba ni da ke kenan to ko shedan yayi ƙarya sai dai ya mutu kije na yan take saboda Allah in ke ce ba tabba zaki tsalle ne ki dira akan ruwan cikin ta zagin da zaki mata ma Allah ne har da ran yar aikin ki ta zai ta miki sharri a wajen mijinki ta zai ta samu mijinki ta ce to in baka nan maza ne suke shigowa gidan nan to me zaki ce ke kuwa ta ake ce to munafuka so take in fita ta shigo tabba to amma ita ba haka ta yi ba to yanzu dan Allah wannan matar har abada za ta ƙara mata sharri za ta ƙara mata sharri to haka dai sahabban annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama suke to idan ka taho ta da aima da suke biye da sahabban tabi'ut tabi'in ma da sauransu imamu malik Allah ya ji kansa da rahama lokacin Abu Ja'far al-Mansur halifancin sa gwamnan Madina Ja'far ibn Waye ya sa saboda fatawa da Imam Malik yayi akan mutum a tilasta masa yayi saki sakin biyu ba wannan ya saba wa ra'ayin gwamnati a wannan lokacin yasa aka kamo Imam Malik aka yi masa dan banzan duka har sai da ta kai hannunsa ma baya iya hada hannunsa ko haka ba zai iya yin ba zai iya yin kabaru ba a sallah sai dai ya saki hannunsa saboda yanda aka jinyata shi lokacin da Abu Ja'far al-Mansur yazo ya tarar da Imam Malik yazo haji ya biyo domin wajen Imam Malik domin ya sa a bashi hakuri Imam Malik yace ai wallahi kin daga lokacin na yaje ko ma sake ji a ba ai ba a cikin zuciya imamu abu hanifa Allah ya ji kansa da rahama wata rana yana masallaci sai ga wani ya shigo yana shigowa ya kalli imamu abu hanifa yace kai ne abu hanifa ko yace munafiki a fuska ku nuna wa mutane ku na Allah ne amma kun fi shedan shedanci ya dinga zagin sa yana cin mutunci abu hanifa bai ce masa komai ba ya zage shi yace zai sai na tona maka ajiri duniya ta san kowa yake kai kamar da yadda ake wa malamai duk wanda ya samu dama ya tunaman su sai ya tunaman su sai da ya game wa abu hanifa tatas abu hanifa ya rasa ne zai ce ya hawa yan sa ya share ya tashi ya fita daga masallaci ana kallon mutumin ya bi shi ya ci gaba da zagin sa har sai da imamu abu hanifa ya je kofar gidansa zai shiga gida sai ya tsaya mutumin ya ci gaba da zagin sai ko mutumin ya yi shiru sai shi sai abu hanifa ya ce bawan Allah ka gama saboda ba na so in takura maka in shiga gida akwai wani abu da kake so ka faɗa min baka faɗa ba saboda ban sani ba watakila a cikin abin da ka faɗa in samu abin da zan iya gyarawa a cikin munanan halayen na sai kuma mutumin ya shiru sai ce to me yasa baka rama ba yace to ya za a rama na sani ko daga sai kake sai ce to dan Allah ka yafe min wallahi duk ƙarya nake ce wallahi tun da na fito daga masallaci na ma da ma na yafe ma yanzu wannan gaba in yaji ana zagin Abu Hanifa fa Ali Zainul Abidin jikan sayyidina Ali dan gidan sayyidina Husaini Allah ya kare da a gare su baki daya sun dan samu sabani da shi da Al-Hasan ibn Al-Hasan ibn Ali dan cousin din sa kenan ko dan gidan sayyidina Hasan shi kuma dan gidan sayyidina Husaini ne to kura bari da musa bari a wannan fadan sa ne na manya to shi Al-Hasan ibn al-Hasan sai ya shigo masallaci yana neman Zainul Abidin saka sai gashi can ya zo yayi masa tatas a gaban jama'a ya gama tun zarafin sa shi kuma Zainul Abidin sai shiru bai ce komai ba har sai da wannan ya gama tun zarafin nasa ya komai kawai sai ya tashi ya tafi yasa sai can cikin dare Zainul Abidin sai ya shirya sai ya tashi ya tafi gidan al-Hasan ya kwankwasa al-Hasan ya buɗe sai ce ɗan uwana game da abin da ya faru tsakanin mu shine na zo game da abubuwan da ka faɗa na ji duk ka faɗa abubuwa game da ni to Allah ya saka maka da alheri in dai da gaske kake lalle ina yin waɗannan abubuwan da ka faɗa to ka taya ni addu'a Allah ya yafe ni Allah ya gafarta min kuma ya yafe ni in kuma ƙarya kake yi to ina fatan Allah ya yafe maka kada ya kama ka da laifi na baka lafiya akwai mu'amalar da tabu wannan babu wata rana Muawiyatu dan Abi Sufyan Allah ya kare yadda a gare shi yana tafe sai ga wani daga cikin wato a daga cikin talakawa yana so yayi wa Muawiya magana shine fa amirul mu'minin a lokacin yana cewa assalamu alayka ayyuha al-ajir kai dan da ko ma'aikaci wanda muka sa mana aikin kwadago aminci Allah ya tabbata a gare ka fada wasu ka daka mai tsawa Muawiya sai ya ji sai ce me ya faru aka ce kaji abin da ake cewa yana cewa ayyuha al-ajir wai kai ne ma'aikaci dan kwadago yace wallahi shi ya dan kuwaye ni haka nake ai ajir ne ni domin ni ba a bakin komai nake ba a wajen Allah sai ya hakura wata rana sai na Muawiya sun samu matsala da shi da Abdullahi ibn Zubair akan wani fili na fili ne ko gona ta kasara jikin ta Abdullahi ibn Zubair to shi Abdullahi ibn Zubair yana da zafin takaicin matsalar ta faru tsakanin sai na Muawiya da sai na Ali Allah ya kare yadda a gare sai na Muawiya sai ya nemi a sayyidina Abdullahi ibn Zubair ya kara masa taku ɗaya domin ya tada katanga a jikin gonar tasa ana aika masa aka gaya wa Abdullahi ibn Zubair ya ce to a gaya musu masu cin hantar mutane bai isa ba ana gaya wa Muawiya sai ya murmushi sai ya ce to a gaya masa ɗan gidan zatun nitsatsai sirkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ni na ma ban masa tawa gonar gaba ɗaya ya hada tun daga lokacin sai Ibn Zubair yake jin nauyin Muawiya to haka suke الإمام الشافعي الله يجزيك أنت درهما أنت متنسن أنت تاكاش أما يا يهقون يتأتن كارا وترانا شيد دال من يونس ابن عبد الأعلى فكتتونا أكم وتمسألة تو شافعي يفقى يونس إن يفقى أكي مسو أكي ذاتي كوا يكو ذات هر أكرا سي يونس يدام ديوا وترانا سيغا من الإمام الشافعي أكن هنيا sai Imam Shafi'i yaga ya dan kauda kai sai ya bi shi ya janyo hannunsa ya ce ya Aba Musa haba Aba Musa yanzu dan Allah dan mun samu sabani akan mas'ala daya ba kun da mu zauna mu cigaba da yan wantakan mu ba sai ya ja hannunsa ya rungume shi shike nan magana ta huce shi Yunus ya ce wallahi a lokacin sai na fahimci fiqhu da fahimta ta wannan malamin Imam Shafi'i bayan da ka taba suwai firama ابن هبيرة الله يجزيك أنت درهما وزيري نيشي وزير ابن هبيرة جا ملكي جا صوران الله جا وداتا جا إلمي تو أنا مجلسي ينا أنا ينا مجلسي ينا تكن أنا كراسي سي أكبر مكان وتا مسألة سي شي ابن هبيرة سي شي وانا مسألة بكا أتكما لمي إمام أحمد نيتفا أكان تكوي مالك بيتفا أكان تبا Abu Hanifa bai tafi ba, Shafi'i bai tafi ba. To akwai wani malami ba Maliki a wurin. Kawai sai ya tashi. Sai ya ce ba haka bane ba. Imam Malik ma ya tafi akan wannan matsala. To majalisin Ibn Hubayra duka mahanshaƙan malamai ne a wajen. Sai Ibn Hubayra ya ce to shikenan. A je a ebo littattafan Malikiya, aka baje littattafan Malikiya, aka baje sai aka ga Malikiya ba su tafi akan wannan matsala ba. sai rago sai ya sake cewa tabbas Maliku ya tafi akan wannan matsala malamai suka ce gashi mun duba kai kuwa akai tayi mutumin nan amma saboda bala'in naci da musu yace shi san Malik ya tafi akan wannan matsala sai ran Ibn Hubayra ya tsace yace ayyu bahimatin an kai wani irin dabba ne duka malaman nan baka ganin mutuncin su da girman su a ce maka Malik bai tafi baka ce kai baka da hankali ne kawai mutumin sai kuma ya shiru in kai ne za ka ƙara dawa makarantar a ce ma dabba gobe kuma sai ya dawo aka ci gaba da karatu za a fara karatu kenan mai karatun zai fara karanta sai Ibn Hubayra yake ku dakata kada a fara karatun nan jiya wannan bawan Allah ya yi mana naci akan wata matsala kuma har ya kusatar da Muhammad gaya masa magana to da Allah ya yi haƙuri natin da yake janyo muka wannan magana amma ba za a fara kasu ba sai ya rama abin da na gaya masa saboda haka yanzu ya rama abin da na faɗa masa shikenan sai ya ce a shi wallahi ba zai rama ba yace a shi kuma san ba zai yarda ba saboda je a kasa bacci saboda kalmar da ya gaya masa shi kuma yana cewa wallahi bane sai ya fashe da kuka shi ma sai ya fashe da kuka majalisin duk sai aka yi ta kuka saboda kyakkyawar mu'amala irin ta malaman nan biyu sai ya ce to shi wallahi ba zai amince a ci gaba da karatun nan ba sai dai a yi wa ita wannan kalmar kima ta kuɗi sai ya biya sannan zai samu ya sai mai kai wata irin dabba ce wannan kalmar da ya gaya masa amma ke so nawa kika taɓa gaya wa ƙanwarki ko ƴarki banza dabba jaka haka fa ake cewa sai kin biya ta ranar alkiyama an bata ya ce ba to kun ji abin da ya faru yan uwa ƙarshe sai ya ce to sai da ƙarshe shi da kansa ya ce to a ba shi dirhami 100 dinari 100 kai aka je aka ɗauko dinari 100 aka ba shi kaga yadda kyakkyawan hali yake da kyakkyawan mu'amala wanda wannan shi zai sa mutumin da yake kin kama sai ya dawo yana son ka idfa billati hiya ahsanu fa idha alladhi bainaka wa bainahu mala ruwa ka kawo min a sanyin nan ina malai kun lemo ko kuma shayi fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamid to haka malaman suke Imam Ahmad ibn Hanbal Allah ya ji kansa da rahama shekara nawa akai ana dukansa ana zame shi ana daukar sa daga wani kurkuku zuwa wani kurkukun aka kashe abokanan bugawa sa akan matsala daya takan sai ya ce wai qur'ani halittar da akai amma daga karshe da Allah ya taimake shi aka yaye masa wannan mihinar da wannan musibar da aka zo ana tambayar sa game da Abu Ishaq al-Mu'tasim billah wanda shine wanda ya sabbaba masa wannan bala'in ya dinga zagi ya dinga sawa ana zane shi kuma yayi rantsuwa Muhammad amun yayi rantsuwa sai ya kashe shi yace ina wayannan suna da dangantaka da Annabi sallallahu alaihi wasallam ran al-kiyama kuma su kike a turo ni a ce na kawo karar su wallahi na yafe musu har abada in dai matsala ta ce to ba su da matsala ni kam na yafe musu har abada haka malamai suke Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa da rahama tun da ya taso yana karami ya fara fatawa har ya mutu karshe a kurkuku ya mutu kuma duk kurkukun da yake shiga malamai ne suke sawa a sashi a kurkuku sun ci zarafinsa sun mulakanta shi akwai lokacin da sai da suka sa aka tara masa gajiya aka yi masa dukan tsiya aka fatattake shi ma karshe akan matsalar da shi ne yake da gaskiya karshe ya koma can wani masallaci a bakin wani gefen wani kogi har sai da sarkin garin hankalinsa ya tashi ya tattara mutane masu daraja ga manyan mutanen gari aka ce wannan mutumin an zalunce shi kar Allah ya kama mu da laifinsa da aka aje duk inda yake a nemo shi a bashi hakuri aka dinga kewayawa duk aka samu shi a bakin ba a cikin wannan masallacin aka ce musu to bawon Allah gashi mun zo da mutane da za mu sa su su kona garin nan gaba ɗaya za su kona da aka zo mu je ka nuna wa'anda suka yi maka amma sai ce ina ni wallahi na yafe musu tun kafin ku zo nan dan haka nan ne zan sa a wani bata musu rai suka juyi duniyar nan suka ce ina wannan mutum ba zai juyi ba dole haka aka hakura shi lokacin sarki An-Nasir Malikun Nasir yana sarauta to a lokacin bugayen malaman nan suka dinga zuwa suna sawa ana kama Ibn Taymiyyah ana kulle shi a kurkuku ba irin kurkukun da ba kai shi ba an azabtar da shi an masa kaza an masa kaza to ana nan muzaffar rukunuddin sai ya shirya ku sai ya hambarar da gwamnatin Malikun Nasir sai ya kwace mulki sai ya kama Malikun Nasir to da ya kama shi wayancan malaman na fada malam fada sai suka tattaro kuma sai suka dawo wajen wannan muzaffar sai suka ringa fadar ma sharrin shi al-Malikun Nasir Malikun Nasir an gane to ana nan Malikun Nasir an kore shi amma ya dinga bi a hankali har Allah ya taimake shi ya hambarar da gwamnatin wannan muzaffar din rukunin daula a rukunin din da ya kwace mulkin a hannunsa da ya hambarar da shi su kuma wayancan malaman da suna karkashin su suka dage din wannan sarkin yanzu kuma ya zasu sai suka yi tsalla tsalla shi kuma sai ya ce to shi kenan tunda haka ne shi ma yanzu zai dau mataki na siyasa akan malaman nan duk sai yasa aka kakkama ya ce to ai su suka sa dama na kulle Ibn Taymiyyah ashe Ibn Taymiyyah ya fi su gaskiya yasa kawai ya shirya ya aka shi kurkuku yasa aka saki Ibn Taymiyyah aka kawo shi har fadarsa ya ce to abinda nake so da kai shi ne kaji halin da ake ciki lokacin da nake kan mulki kaga wasiƙan malam wani da ya rubuto cewa in kashe ka kaga ta wani shi ma ya ce in kashe ka ka gansu ashe munafukai ne malaman nan karshe da aka hambarar da gwamnati na kuma sai suka koma gindin wancan nema abin da suka yi maka na sharri sai suka dinga yi min saboda haka yanzu na janyo ka na mutsu da kai kusa da ni ka gaya min me kake so a yanzu yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ban san sanda sarakuna da shugabanni suka fara malaman kake gaya wannan magana yace kai Ibn Taymiyyah kalli fa sai suka yi a kashe ka fa kalli fa malam wani fa su suka sa ka kulle ka fa su suka sa dai kaza yace to ai ba kai suka yi ba ni suka yi ina ruwanka wannan abu ne namu na masu karatu yace kakka ba ni kunya mana yace ai ko wallahi in ka kashe wayannan malaman to kana cikin gadari gwamnatin kama ba za ta doye ba wa Allah yake kallo yake tausaya muku in ba su ba wa ke ilmantar da jama'a in ba su ba ya wanke malaman nan tas ya gwala wannan sarkin yace kuma ba na tare da kai kuma in ka kuskura kace za ka yi musu wani abu zan yaƙe ka yasa wani yake cewa wadittu ni wallahi ina ma dai a ce ni in samu damar iya mu'amala da abokanaina kamar yadda Ibn Taymiyyah yake mu'amala da maƙiyansa akwai wani malami ha sharɗin malami da maliki wanda ya dasa wa Ibn Taymiyyah mummunar gaba ta ƙin ƙarawa su suna cikin haka sai Allah ya sa ya mutu. Yana mutuwa Ibn al-Qayyim da kansa izo ya ga Ibn Taymiyyah yace al-bashirinka yace yace Allah ya karɓi rayuwar wannan kuma mugunin malamin da yake cutar da kai. Ibn Taymiyyah yace da Ibn al-Qayyim haba bawo Allah ina ganin ka da nutsuwa da hankali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duniya ta yi rashi take bai za mu ko ina ba sai gidan shi wannan malamin yana zuwa yace da iyalansa abin da nake so da ku shine ina muku cikakkiyar ta'aziyya Allah ya gafarta masa kuma ni yanzu na mai gurbin sa duk wani abu da yake muku na rayuwa kafin kukan rashin sa a zo wajena ni zan tsaya gare shi makin sa ba kuma wannan shi ya faru tsakanin Ibn Jarir al-Tabari da Dawud al-Zahiri sanda Dawud al-Zahiri ya su irin kyautatawar da Ibn Jarir al-Tabari ya wa Dawud al-Zahiri to haka ake san kyakkyawar mu'amala kai ko kai ne da gaskiya in ka fahimci cewa bayyana gaskiyar amfaninta bai kai kyautatawa mutanen ba to ka kyautata shi yafi Ibn Hajar al-Asqalani Allah ya ansa da rahama malamin sa Nuruddin al-Haythani yayi wani babban littafi da ake kiransa Majmu'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid ya tattara hadisan da ke cikin Musnad al-Imam Ahmad da Mu'jam al-Tabarani al-Kabir da Mu'jam al-Saghir da Mu'jam al-Awsat na Tabarani da Musnad al-Bazzar da Musnad Abi Ala wannan littafan guda shida hadisan da ke cikin su wanda babu su a cikin Bukhari da Muslim da Tirmidhi da Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah sai wannan zawaid din ya tattare sai ya shashafa isnadai to Ibn Hajar yace na karanta Majmu'uz Zawaid din na ga littafi ne mai fa'ida to amma shi Haythani Allah ya ji kansa da rahama yayi kusakurai da yawa akwai abubuwa da kuskure ne shi ya zaci daidai ne to Ibn Hajar din shine dalibi yace sai na tattara wayannan kusakuran a waje guda ina so in fitar da littafi sai labari ya je kunnan Haythani aka ce ai dalibin ka Ibn Hajar ya tattara kusakuran ka yanzu zai yi littafi ya saki sai hankalin Haythani ya tashi amma bai hana Ibn Hajar ba sai ya damu sai labari ya zo Ibn Hajar cewa Haythani ya damu da wannan abin da Ibn Hajar yayi kawai Ibn Hajar sai ya kona littafin ya fasa gaba ɗaya shi da kansa yake cewa wa kuntu qad tatabba'tu awhamahu fil majma' فبلغني انه بلغه ذلك فشق عليه فتركته دا yayi da mun samu fa'ida amma ya fi kula da fa'idar kada malamin ya ransa ya baci dan haka ko raddi zakai in ka san cewa in kai raddin akwai wani mutum na alkhairi mai kirki da abin zai dane shi to saboda kyakkyawar mu'amala abin da ake so kakkai ka kyane Ibn Taymiyyah yana cikin kurkuku kun san a kurkuku ya mutu to sai aka hana shi an saboda yana kurkukun marubuce-rubuce yake sai aka hana shi alƙalami aka hana shi tawada aka hana shi littafi kawai aka bar shi a haka to lokacin da azali ya zo masa kamar yadda Ibn Dan yake fa yana cikin muguwar rashin lafiya rashin lafiyar ta tsananta to wani daga cikin mugayen malaman da suka sabbaba zuwan sa kurkukun sai ya dan dai tunani ya ga dai kai yanzu mutumin nan in ya mutu me zamu je mu ce da Allah sai ya samu ya haɗa kai da wasu masu tsaron kurkukun ya ce shi dai yana so ya ga Ibn Taymiyyah sai zai samu Ibn Taymiyyah a cikin mawuyacin hali ya tabbatar da wannan da ƙyar zai tashi sai ya ce bawan Allah in faɗa maka gaskiya tsakanin da Allah mun zalunce ka amma ni dai dan Allah ka taimaka min ka yaƙe min dan in na je na koma ga Allah ban san me zan ce da Allah ba Ibn Taymiyyah ya murmushi ya ce wallahi da kai da dukkan wanda suka sa hannu a kawo nan tun shigowa ta nan na yafe mu ka je duk ka gaya musu ba wanda na kullaka in dai ni ne su shiga aljanna ba uwana haka manyan mutane girmama na gaba tausayawa na ƙasa kyautatawa dukkan wanda ya cancanci a kyautata masa a wannan zamanin bin Baz Allah ya ji kansa da rahama Sheikh Abdul Aziz bin Baz makaho ne babban mufti na Saudiya Sheikh Al-Azhar shugaban jami'ar Azhar na wancan lokacin Tantawi Allah ya ji kansa da rahama lokacin da bin Baz yake shugaban jami'ar Islamiyya ta Madina Sheikh Al-Azhar a lokacin shine shugaban bangaren tafsiri a Madina an aro shi daga Azhar kafin ya zama Sheikh Al-Azhar to a lokacin yana kan tafarki na sunna domin yana da tafsirin sa da ya kama ikhtisar ne na tafsirin Ibn Kathir ya yada duniya ma mutumin an amfana da shi amma da ya koma Misra saboda yanayi na siyasa aka yi masa Sheikh Al-Azhar sai ya canza ya koma aqida ash'ariya kuma sai zunto yana yaki da sunna to tunda an ce Sheikhul Azhar kusan shine babban malami a Misra sai wani dalili yasa ya zo Saudiya to a cikin wuraren da zai je zai kai wa Bin Baz ziyara tunda an yi lokacin da aka kashin Bin Baz yake kuma Bin Baz shine shugaban malamai a Saudiya to dan haka sai malamai suka taro manyan malaman Saudiya sai suka ce to ala gafar ta malam dama ta samu ta da'awa bawon Allah nan yana kawo hari da aqidar salafiyya ta sunna to muna so ku yi muqabala duniya ta ji a gaya masa ra'ayin sanada me yasa ya bar ra'ayin sanada Bin Baz ce to shikenan kakku da mu za a yi hakan insha Allah suna zuwa sun hadu da Sheikhul Azhar za a ci abinci za a yi liyafa haka da sauransu sai Bin Baz ya ce da shi a ranka ya daɗe Sheikhul Azhar ne ra'ayinka mu tattauna akan matsaloli na aqida da muke da saɓani da shi Sheikhul Azhar ya san me za a tattauna a kai sai ce da Bin Baz ala gafar ta malam ni baƙo ne a wajenka kuma kai an san ka da karanci tattaunawa akan wannan topic din zai iya sa damuwa a zuciyarka ko damuwarka ina ganin mu bashi yace Allah ya baka hakuri mun bashi kamar yadda kake so bai karasa da magana to an kai ne ya ce zaka ce to jama'a kun ji tun anan an cinye shi an kure shi mu ne yanzu muke son mu yi muqabara da mutum dan mu kure shi mu nuna wa duniya cewa yayi kuskure Imam Shafi ya ce ko ni ban taɓa muƙabala da mutum ba sai ina roƙon Allah ya sa shi ne da gaskiya domin ni in fa'idanta da gaskiyar ta fa fiye da a ce ni ne da gaskiya shi ya biyo ni wata rana wani mutum ya zo wajen Bin Baz ya ce dan Allah yana so ya taimaka masa da rance na kuɗi riyal 700,000 miliyoyin kuɗi ne a Najeriya ɗaruruwan miliyoyi riyal 700,000 yace saboda wata harka sai ta taso kuma ya rasa inda zai samu kuɗin Bin Baz yana da kuɗi sai ya sa hannu aka bashi a office ɗinsa aka fitar masa da naira 700,000 babban Allah nan wani tudu wani gangare ila ya saka wannan kuɗin sun salwanta sai ya daina zuwa makaranta aka ma daina ganin sa wallahi mai ruwa yake gaya mana cewa daf ya rage da rasuwar Bin Baz ya kusa mutuwa kawai sai ya tuna mutumin nan maƙudan kuɗi ne fa in mutum ya bawa iyalinsa wannan kuɗin in ya mutu to har jikokin su sun zo sun tarar da kuɗin ba za su tagayyara Bin Baz ya ce ina bawan Allah nan ne aka ji dai cewa dai ba wani labari sai ran nan ya zo ofis sai ya sa sakataren ofis na sai ya buga masa waya aka buga ofis waya ofisin wannan mutumin zai mutumin ya auka aka ce mai daga ofishin Bin Baz ne Bin Baz yana son magana da shi mutumin yana na kyarkyata Bin Baz ya ɗau wayar ya ce bawan Allah kwana biyu ba ma ganin ka ba ma jin daɗi ya ce kuma na yi wata mantuwa so nake in gama kuɗin nan fa ba rance na baka ba kyauta na baka tura kakka sa wata damuwa a zuciyarka da Allah a dawo a ci gaba da karatu ba wanda ya ji kuma sai da ya mutu aka samu wannan labarin an ce wata ran wani ya zo wajensa neman taimako ya zo neman taimakon riyal 10,000 riyal 10,000 a yanzu nawa kenan naira miliyan 1,300,000 kenan taimako ko wani talaka daga ƙauye ya zo wani taimako mu yanzu taimakon da ake nema a wajen mu ai iya na kwanan shinkafa ne ko buhun shinkafa in ya tsananta amma Bin Baz kawai ya rubuta shi neman taimako ya zo yi kawai mutumin ko Bin Baz ya sa aka yi masa aka rubuta masa check na riyal 10,000 to kun san balaraban ƙauye ga ƙauyenci to a check ana rubutawa da in what ko a jikin check zaka rubuta kuɗin misali 10,000 riyal zaka rubuta 10,000 riyal kuma zaka rubuta in figures ko to shi bai iya karatu ba bai san an rubuta in what ba amma ya san yadda ake rubuta number kuma zero a wajen Laraba digo ne sai ya samu zero irin wanda aka yi rubutun sai ya ƙara digo ɗaya a wajen riyal 10,000 nan sai ya zama nawa 100,000 ko sai ya zama 100,000 to yana zuwa wajen kashiya a banki kashiya ya karbi yana karɓa sai ga akwai inconsistency ga contradiction nan an sa 100,000 nan kuma in what an rubuta 10,000 to wanne ne daidai sai ya zama cikin yawa to kun ga irin wannan akwai wani abu da ake abinci sai a rubuta DAN kawai in ka je ka tsaro kuɗi a banki in dai ba check din ka bane in ka ga an sa DAN to kawai dai da matsala ma'ana drawer's attention needed ana buƙatar shi wanda ya rubuto check din ko ya zo ko kuma ya sake rubuto wani ana dai buƙatar bayani daga wajen sa to har ya rubuta masa DAN din sai kuma ya ce sai tura wa shugabansa ya ce da Allah duba check din nan ka gani kaga wata matsala shi kuma yana gani aka ce a miƙa manager ana kai wa manager manager sai sa aka kira mutumin aka ce nawa aka rubuta ma ya ce 100,000 sai ya sa 'yan sanda su tsara mutumin sai aka nemo number ofishin mufti shi din ba sai aka buga sai daraktan ofishin ya ɗauka sai aka ce da Allah an rubuto wani check yanzu ne lamba kaza su duba duplicate na check din ko kuma su duba inda suka yi recording shin ya abin yake ne suna duba ya suka ce riyal 10,000 ne sai aka ce to an kama mutumin ya ƙara 0,100 to za a ɗauke saboda wannan ai wannan is a punishable offense wannan kamata kai tsaye za a huce da shi CID tunda ya zama criminal to sai ya isarwa da bimbas cewa ga halin da ake ciki bimbas sai mazarci a kira masa branch manager din ya buɗe wa branch manager ya ce wa ya saka ya ce su sa motar banki da 'yan sanda su kawo mutumin aka sa motar banki da 'yan sanda aka cire mutumin handcuff aka kawo shi wajen bimbas ya ce kuma a taho da riyal 100,000 daga account ɗinsa a karɓi wani check ɗin an ce mutumin yana zuwa bimbas ya kashe da kuka ya ce ka yi haƙuri wallahi ban zaci buƙatar ka ta kai ta 100,000 ba na baka 10,000 ya ce da na san da haka da ba zan bari ka tozarta ba yana kuka ya bashi haƙuri ya sa aka tsara masa aka bashi riyal 100,000 kuma balaraban ƙauye ya fita yana hunci kuma dole aka bashi haƙuri ta mu yanzu ne fa ai ba wai mu karɓi wancan 10,000 da muka bashi ba sai ma kuma an ci tara su ba to ƴan uwa wannan haka ake yi Ibn Usaymin Allah ya ji kansa da rahama wata rana wani almajirinsa ya gayyace shi ɗauran aurensa to an yi ɗauran auren za a yi walima to sai ya gaya wa shek cewa za ka zo za a yi walima sai shek ya ce to shi kenan to ya zo ya yi wa shek tiri suna shek yana zaune aka kawo masa kyautar mota sabuwa dan new brand a ledarsa mukullin yana hannunsa motar tana waje suna hira da wani wanda suke hira da shi din ne yake ba da labari ya ce wallahi sai ga ɗalibin ya zo ya ce masa alagama ta malam ina cinin waliman nan yau sai ce ka yi haƙuri dama ina so in ganka ba zan samu zuwa ba saboda ina da ɗalibai da zan yi karatu da su amma ga kyauta ta wannan motar nama ya koni ne ba gwanda kaka zo waliman ba ka bar shi ka ban mota kenan an gama to har ko 'yan tsurku ne suka zo suna so su haɗa ka da wani to kai irin yadda manya suke Sheikhul Albani Allah ya ji kansa da rahama malamin mu yake ba mu labari Sheikh Ali ibn Razi a Tawajiri a Madina yace abokin su wata rana Albani ya dauko shi daga Makka za su zo Madina Sheikh Albani wanda mai silsilatul ahadith sahiha mai sifatus sala to Sheikhul Albani yana da gudu a mota yana da gudu a mota ya sai wata sabuwar mota proceeder farkon shigowar ta to a motar an rubuta 220 a mileage amma motar ba ta wuce 180 irin Japan ce sai Albani yake cewa da abokin nasa kai yan Japan din nan makaryata ne yake cewa da ɗalibi yace jibi sun ce 220 amma ba ta wuce 180 sai ɗalibin yace to amma shekana Sheikh bin Baz ya fi ba da fatawa cewa bai halatta mutum ya wuce 120 ba domin haka road safety suka faɗa sai Albani ya dare ya ce wannan fatawar makaho kenan wanda bai tunda dimbal makaho ne sai shi ai makaho ne bai taba sun kira sai har yi fatawa mallam ni zan rubuta kiyada sai sai a malam anya ba mun cina man sai ce a to ka ga masa in ka gamar shi ka ce ni na faɗa haka ka ce da yana da ido yana tuki to zai ba da shawara a iya wuce 120 shikenan ɗalibin shi kuma sai suka haɗu da dimbal sai magana sai magana sai ce shekana kwanaki ga abin da muka yi da albani ya ce wai da kai makawo ne baka tuki shi yasa kace 120 in kai ne ya zaka yi ranka ne zai fata sai kawai min ba zai yi murmushi sai sai kace masa wannan amsar wanda yake bada ita wanda bai taba kada mutum ya biya diya bane shi ma da ya taba kada wani ya biya diya to da zai bada shikenan abin ya zama wasa to ɗan uwa na cinye lokuta gaba daya kuma ina da babban uzurin da ya kamata dole in taka burki anan fatan mu shine Allah ya kyautata halayen mu Allah ya ba mu ikon sifantuwa da kyawawan halaye Allah ya mayar da mu zuwa gare shi mayarwa wacce take da kyau wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh